بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne wanda yayi daidai da daren 12 ga watan Sha'ban hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta yi daidai da 2 ga watan August shekara ta 2009. Wannan shine kasa na 50 na 95 daga cikin jeren karatutukan littafin Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, har yanzu muna cikin karatu ne a ƙarƙashin Abwabul Masajidi, babukan da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen masallaci da wuraren da suka halatta a yi sallah da wuraren da basu halatta ba, da bayani akan yadda ake ginin masallaci a musulunci, da bayanin hukunce-hukuncen da ke da alaka da mu'amalar ɗan adam a cikin masallaci, kamar bacci a cikin masallaci, kamar hira cikin masallaci, ko cin abinci a cikin masallaci, ko kwana, ko ajiye wani abu, ko makamantansu dangane da abin da ya shafi masallaci. A yanzu Imam al-Bukhari yake ce mana, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, babin da ke bayani akan fassarar magana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace an sanya ko an maishe mini da ƙasa ta zama mini wurin yin sallah, wato wurin yin sujuda da kuma abar yin tsarki. Wannan maganar asalin ta hadisi ce. Abinda Imam al-Bukhari yake so ya nuna maka shi hadisin me fassara shi, me ma'anar wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an mayar mishi da ƙasa ta zama wurin yin sujuda kuma wurin yin tsarki. Kenan da ƙasa ba wurin yin sujuda bace, da ƙasa ba a yin tsarki da ita, wannan hadisin zai fassara mana, ko kuma wannan babin zai fassara mana wannan hadisin. Babban malami Hafizul Islam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari yake cewa haddathana Muhammad ibn Sinan qala haddathana Hushaym qala haddathana Sayyar qala haddathana Sayyar huwa Abu al-Hakam qala haddathana Yazid al-Faqir qala haddathana Jabir ibn Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama u'titu khamsan لم يؤطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مصيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأهلت لي الغنائم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. الله أكبر. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babban sahabi Jabiru dan Abdullahi Al-Ansari, Allah ya kara mishi yarda, yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzon Allah yace utaitu khamsan, an bani darajoji da martabobi guda biyar, lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli, ba a taba baiwa wani annabi daya ko su waɗannan ainihin darajoji kafin ni ba. Annabawa su suka fi kowa daraja a wurin Allah a cikin ainihin mutane. Abinda magana take nufi, in ya zan ba a taɓa ba wani annabi ba kafin annabi, me ke nufi? Ba a taɓa ba kowa ba kenan, tunda sun fi kowa, ma'ana su ne ƴan lele, su ne ƴan gaban goshi, sai zama ba a taɓa ba su ba. To ina sauran jama'a gama gari? Dan haka manzon Allah ya fi kowa a cikin annabawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matakai na halitta Allah madaukakin sarki su ne mutane, mala'iku, aljanu, waɗannan su ne ainihin matakai na halittun Allah madaukakin sarki da Allah ya halicci mutum daga ainihin ƙasa, mala'ika daga haske, sai me aljani shi kuma daga harshen wuta. Waɗannan ainihin in kuka dubi nau'in halittun gaba daya, sai ka cire mala'ika domin shi ba mukallafi bane, bayi ne da Allah ya halicce su dan su yi mishi hidima. To saboda Allah baya son failure, dan adam ba zai iya yi wa Allah irin aikin Allah da yake so ba, dan dan adam akwai siffar na ƙasa da gazawa da kuma samun cikas game da al'amarin shi. Haka aljani, sannan san zuciya na iya mamayar zuciyar dan adam da aljani. To sai Allah bai dauki waɗannan halittu a matsayin waɗanda za su yi mishi aiki da hidindumu ba, sai Allah madaukakin sarki sai ya dauki mala'iku, saboda su ya siffanta su ko kuma ya kera su ya halicce su da siffofin da su ba sa failing. Shi da kanshi yace la ya'sunallaha ma amarahu, duk abin da aka umarce su ba sa saba, wa yaf'aluna ma yu'maruna, kuma duk abin da aka ce su yi suna aikatawa. To irin waɗannan ne suke iya wa Allah kadai ayyukan da Allah madaukakin sarki yake so. Kaga dubi dauka al'arshi, dubi rike al'arshi, in ƴan adam aka sa wataran bacci zai kama su, wataran gajiya za ta kama su, wataran wani zai tafi biki ko daurin aure, wataran wani zai tsufa, mala'iku duk haka babu a cikin ainihin al'amarin su. A ƙarƙashin wannan sai ka fahimta, yanzu kenan gwajin daraja ya rage tsakanin dan adam da aljani. To aljanu kuma Allah madaukakin sarki ya taba halittar su, ya aje su a duniyan nan dan ya jaraba dabi'un su, su ma sai suka yi failing din Allah saboda suna da kangara. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris sam, kafin a halicci mutum aljanu aka fara halitta, aka zuba su a duniyan nan, suka yi ta kisan kai da barna da yaƙoƙi, al'amarin duniya ya rikice. Shine daga baya Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa to zai yi wata halitta sunanta ainihin mutum, har abin ya ainihin dimauta su. Mala'iku ma suka gaza fahimta wata hikima ce, ga waɗannan ƴan ta'adda da suka gama barna, sannan a zo a sake halitta wasu waɗanda suke da tunani irin nasu. Wannan ainihin yasa daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya tabbatar da abin da ya nufi, yace inni a'lamu ma la ta'lamuna, na san abin da ba ku sani ba, dan haka ya halicci dan adam. Da ya halicci dan adam, to da yake Allah madaukakin sarki ya so ya daukaka darajar wannan jinsi, ya fitar da wasu mutane waɗanda sun fi kowa a cikin su. Waɗannan mutanen su ne annabawa. A cikin annabawan sai ya sake ware wasu, sai ya sake daukaka darajar su, sai suka fi sauran annabawan, su ne manzanni. A cikin manzannin sai ya sake zabar wasu kwaya biyar, sai ya daukaka su, sai suka fi kowa. A cikin kwaya biyar din sai kuma ya zabi dan lele, sai ya fi kowa, shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka kaga a cikin mutane annabawa su suka fi, a cikin annabawa manzanni su suka fi, a cikin manzanni kuma ulul azmi minar rusul su ne Nuhu, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. To sannan a cikin su sai ya dauki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama, sai ya aza shi a bisa da su, tare da cewa karshen su yazo. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, Allah shi ya san inda ya dace ya bada amana shi, ya bada ita ga Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi sallama. A karkashin wannan fifiko da annabi yake da shi a tsakankanin mutane, to annabi yana da wasu darajoji waɗanda mutane ba su taba samun su ba. A ƙarƙashin fifikon da yake da shi a cikin annabawa, annabi yana da darajojin da annabawa ba su da su. A ƙarƙashin fifikon da yake da shi a cikin manzanni, to yana da martabobin da manzanni ba su da shi. A ƙarƙashin fifikon da yake shi sallallahu alaihi wa sallama a cikin zababbun manzanni guda biyar, to yana da darajojin da ba su da shi. Waɗannan darajojin su ne yau yake dan tsukura mana kaɗan daga cikin su. In kana son ganin tattaruwar ire-iren waɗannan, sai ka je ka samu littafi kato Imam al-Baihaqi ya rubuta shi, ya sa mishi ainihin wato dalailun nubuwa, dalilan da ke tabbatar da annabta annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ce. Zaka ji komai ka duba a duniyan nan, zaka ga zai iya zama dalili daga dalilin tabbatar da annabta annabi sallallahu alaihi wa sallama. Dan duniya cike take da ilimin komai, Al-Qur'ani kuma shi kadai ne littafin da ya zo da bayanai akan komai. Wannan kadai ce yasa duk sanda masu zafin kai cikin mutanen Makka suka kalubale, a kawo aya, in ana so su yadda ai kaza, Allah ya ce awalam yakfihim ayatan, أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لآية أي وأن القرآن يا إسا آية wannan shine kadai littafin da ya mukabalanci dukkan nau'in mutane masu ilimin aljanu da mutane kuma har yau suka kasa cewa komai wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina in dai kun ce ƙarya ne to ku zo da wani tsari wani jawabi na ku wanda ya kama da irin sura ɗaya daga cikin da gaske kuke sannan ku nemi wanda zai tsaya muku don shi annabi Allah ne ya tsaya mishi ku kuma ku nemi wanda zai tsaya muku sai suka kasa laraba ne waɗanda in aka je duk larabawa za su yi shekara suna rubuta waka a taru cikin ƙwararrun ƙabilu a gama tace waƙoƙin amma in aka zo sai ka ga baƙuraishe ne zai ci shine zaka ga Zuhair ibn Abi Sulma shine zai ci wannan waka a shekara har aka haƙura aka daina wannan gasa kawai sai a ce duk shekara ma larabawa su zo duk abin da suka waƙe yayi dan an buga sun ci kowa ya faɗi sai aka ce ma an bar musu sun fi kowa basira su din Allah ya fara wannan magana cewa an kunce ƙarya ne ku zo da irin shi duk ina iyawarsu suka gaza suka lalace a gaban alqur'ani suka kaskanta suka wulakanta to da suka kasa sai Allah ya ce fa illam taf'alu to tunda kun kasa walan taf'alu pau 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 ma'ana har abadan abidina ba za ku iya ba dan haka fattaqun nara ku kiyayi wuta wadda Allah madaukakin sarki ya tattale ta dan kafirai uiddat lil kafirina ya jama'ar musulmi wannan na kadan daga baiwar da Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam duk duniya babu littafin da ya kai girman alqur'ani wanda zaka samu yaro dan shekara 12 ya haddace shi gaba daya babu littafin da zaka samu mutum bai san ko ma'ana harafi daya ko jumla daya ba a cikin shi amma ya haddace shi yana rubuta shi sai alqur'ani jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan alqur'ani yana daya daga cikin criteria wadda ta sa yahudawan duniya philosophers waɗanda suna jin kansu suka daga annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce Muhammad the most influential man in the history tare da cewa yahudawa ne amma suka fitar da criteria wato siffofin da sai ka cika su zaka fi kowa suka ce daga ciki sai wanda ya zan yana da wani legacy da ya aje in terms of scripture wato wani littafi wanda ya bari a bayan shi wanda ya canza rayuwar dan adam gaba daya bible bai yi haka ba bible kafin yan shekaru kadan da dage annabi isa daga duniya ma aka ruda shi aka rike littafin gaba daya dan haka su mutanen su suka canza shi kafin shi ya canza su aiki ya kare sannan suka ce dole sai ya zama statesman ya zama ya kai dattijo wanda tunanin shi yayi nunar da ya iya tarbiyar mutane su da kansu suka ce annabi Isa dan shekara 33 ne dan haka bai kai a ce statesman ba suka ce dole ya zama yayi aure yana da yaya annabi yayi aure yana da yaya su fa annabi Isa fa suka ce babu daga ƙarshe dai suka ce with all objectiveness da fairness da menene da lallai suka ce sun gane cewa duk da su kristoci ne da yahudawa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yafi kowa ana na an fassara littafin Muhammad a'zamul uzama Muhammad babban da yafi duk manya girma to waɗannan kadan ne daga cikin darajojin yake cewa utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli an bani martabobi guda biyar wanda wani cikin annabawa ko ɗaya ba a taɓa ba kafin ni sallallahu alaihi wasallam nusirtu birru'bi masirata shaharin an taimake ni da razana kafirai tun kafin in kai musu farmaki da hari tsawon wata guda in annabi ya kudurta zai je ya kai wa kafirai farmaki wuri kaza saboda sun yi taurin kai saboda sun ci amanan manzon Allah sun kashe dan aiken manzon Allah sun tare sahabbai sun kashe su sun yi wa manzon Allah wani ta'addanci sai manzon Allah ya shirya zai je kai kafin ya isa gare su da wata guda duk sun watse sai je ya samu garin ya zama kufai sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan martaba ce a ce kafin ka zo an watse maka karanta littafin infaqul maisu Malam Muhammadu Bello sarkin musulmi ya ce Allah yawa baban shi dan hodiyo wannan karamar dan dama abin da ya zama daraja ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kan yi wuya girmama wani cikin bayin shi da irin wannan siffar, sai ta zama karama ga shi wannan bawa. Haka Bello yace, yace wani lokacin kafin mu je gari da shekara, ai da wata guda sun watse, sai dai mu je mu samu garin diya zama kan gaye. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, sannan kuma yace an mayar min da ƙasa ta zama wurin sujuda da kuma ainihin wurin tsarki. To kaji wannan hadisin, dama yace zai fassara wannan kalmar ko, to me ma'anarta? Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli, duk inda wani mutum daga cikin al'umma ta sallah ta riske shi sai ya salla, ba sai ya zo masallaci ba. A zamanin annabawan da, duk inda sallah ta kama ka sai ka nemi inda masallaci yake. Dan haka in babu masallaci a gona, to ba za ka yi sallah a gona ba. In babu masallaci a hanya kaza, ba za ka yi sallah ba, har sai ka nemi duk inda masallaci yake. Kaga akwai kuntatawa a zahirin wannan shari'a ko? To haka kuma ya faru ne sakamakon wasu nau'in ɗabi'u, musamman ga Yahudawa waɗanda ba daidai bane. Zalika bima asau wa kanu ya'taduna, wasu tsaurin da Allah maɗaukakin sarki ya sa musu, ya mu'amalance su ne daidai da yadda suka mu'amalance shi. Wani tsaurin kuma asalin necha, wato tsarin yadda littafin ya sauka ne, saboda littafin ba zai zauna dindindin ba, don haka dokoki masu tsauri sun rinka sauka tunda ba na har abada bane. Dan haka Annabi Isa daga cikin abin da ya zo da shi sai ce, wa uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaykum, kuma nazo ne in halatta muku wasu abubuwa waɗanda aka ainihin haramta muku a cikin at-taura. Dan haka na daga cikin falalar addinin musulunci jama'a shine idda sallah ta kama ka, in ba masallaci a wurin sai kai sallah a wurin. Wa uhillat li al-ghanaim, sannan kuma an halatta mini ainihin cin ganima. An halatta mini cin ganima shine in aka je aka yi jihadi, aka tara dukiya, abinda aka samu baki daya ya halatta a raba shi a ci, in na sha ne a sha, in na suturu ne a sa, in abu ne wanda yake kaman mata dabbobi a rarraba. Dabbobi su zama abeban hawa ga musulmi, mata kuma su zama kuyangu ga musulmi. Wanda ya so ya siyar da tashi, wanda ya so ya maida ita ta zama sadaka, wanda ya so ya yanta ta kuma ya aure ta, duk an halatta wa musulmi yin haka. Albarkacin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kana nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama yub'athu ila qaumihi khassa, an kasance ana aiko annabi a zamanin da zuwa ga ainihin al'ummar shi kadai, sai a aiko annabi sai a ce wannan annabi ne na kabila kaza, ko na gari kaza, ko na kauye kaza, ko na yanayin mutane iri kaza. Ko kun fahimci wannan da kyau jama'a? Wa bu'istu ila nasi kafa, ni ko sai aka aiko ni zuwa ga mutane baki daya. Allah ya ce, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardi, ka fada wa mutane gaba daya kace kai dan aikin Allah ne zuwa gare su gaba daya. Allahu akbar, sai ka ji hawan Arafa zaka ga tabbatuwar wannan magana. Duk wani irin mutum a duniya zaka ganshi, zaka wani sharbebe ne, dogo ne, iri na din nan na tsaya sai ka ga na zama kamar jariri a gaban shi, sharbebe ne zaka ganshi. Wani kuma sai ganshi dan kut, ni kuma na zama dogo kamar basamudi a kan shi. Kaga wani kirbebe, kaga wani siriri, kaga wani baki, kaga wani yana kore-kore, kaga wani mutsi-mutsin ido, kaga wani gwara-gwara, duk al'umman manzon Allah ne. Ka karanta littafin Minhajul Muslim zaka ga ƙarin fassara wannan magana. A idda yace addinan da suka zo aru-arun shekaru basu samu nau'i da ire-iren waɗannan jama'a waɗanda annabi ya same su ba. Kididdiga ta keke da keke ta nuna duk wata nau'in kabila ta duniya kakaf, manzo Allah yana da mutane a cikin su sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan kididdigar da muka dawo muka yi rating din ta, muka gwada ta a Najeriya, sai muka ga duk da yawan kabilun Najeriya kakaf, a kowace kabila sai da yawan manzo Allah yana da mutane. Dullunguna da kurdin nan da Najeriya take da su, da yawan kabilu da kake ji a jihar Adamawa da Taraba tsohuwar Gwangola kawai ana da wajen kabilu nau'i 300. Nan ba tudun wada ba ce? To kafin gyalle su sai ka ga wani ƙauye ne yaran su daban, kuma ba wanda ke jin yaran wani. Shine lokacin Sardauna aka rasa yadda za a yi, dole sai aka sa musu Hausa, sai ta zama ita ce yaran da don wannan zai jin wannan, kuma kaɗan ɗin waɗancan sun yi kaɗan, balle a yi mu'amala da su har a je a iya yaran su. rikici ya rikici shine sai da aka zo lokacin Sardauna sai aka ce duk a sa masa harshen Hausa, dan aka ga duk arnan arewa kakkab suna jin Hausa. Saboda waɗannan ƴan cikun ne, wasu duka su a duniya gaba ɗaya su 200 ne, amma cikin su zaka ga akwai mai sallah, Annabi yana da nashi, yana da wakili a cikin su sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To haka duk inda ka shiga a duniya jama'a sai ka je ka ga wani mai sallah. Wannan yana daga cikin albarka addinin da yadda yake da gaggawar yaduwa jama'a. Ku dubi yanzu wani abin sha'awa, mawaka su suka fi kowa saurin musulunta a ƙasa America, al-fannanina wal-fannanat, waɗannan ƴan disco ɗin nan, ƴan bungalo, wani lokacin gaba ɗayan gayyar za su to wajen su 40 sai su ce sun zo su karɓi kalmar shahada ne, duk su kama jita su faffasa kafira, su dawo su yi ta sallah, su yi ta karatu, aikin da suke kenan. Sannan kowanne daga cikin su ya musulunta kuma ba sauran zama, wani sai sai lasifika ta fiya-fiya ya ɗaura, sai je ya tsaya akan kwanan majarar ɗin nan haka ya ce ku zo ku musulunta, ku zo ku musulunta, ku zo ku musulunta, haka zai wuni yana yi. In ka ce to za ka musulunta sai ce shiga, malam Musa sahabi suna nan, mu ba malamai ba ne. Shi ba zai iya maka bayani ba sai ya ce shiga, shi ɗan aike ne. Wallahi haka nake ga har a Arafa suna yin haka, sai su tsaya kawai suna cewa ku zo ga malami yana karantarwa, ku zo ga malami yana karantarwa, ya tsaya a kwana, ku zo ga malami yana karantarwa a wurin aikin Hajji. Ce ina, sai ce wuce nan, ce I'm just a caller, ni mai kira ne kawai, ladani ne, ga malamai can suna jawabi. Ba sa yi da wasa waɗannan Americans, most especially the Caribbeans. Allah ya taimake mu. Wa utitu shafa'a, sai ainihin yake cewa kuma an bani ceto sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wallahi jama'a, ba dan ceton manzon Allah ba, da duk an kade, duka kowa ya kade, har annabawa da sai sun shiga matsala ranar alkiyama. Dan a ranar kiyamar ce Allah zai yi fushi, ba zai saurari kowa ba, ba zai magana da kowa ba, ba zai kalli kowa ba, ran nan sai Annabi kadai. To da ba shi, to ran nan an kade. Dan duk wani Annabi da ake ganin ya isan aka gayya aka tafi gare, sai ce ina, nafsi nafsi, ku kyale ni ta kaina nake yi. Wannan darajar sai manzon Allah za a je a gaya mai, sai ce sai ni din kam, ba wai girman kai bane, ai na cewa ni din ne dama Allah kadai yardewa. Amma in yaje sujuda ya gaisuwa ya kaza, sai Allah ya nuna mai kasaita, saboda Allah shine Allah. Sannan a ce to daga kanka faɗi abin da kake so a yi maka, roki alfarma a baka, ka isa ka kai. Yana miƙewa fa, ba cewa zai ya Allah Quraishawa ko Larabawa, sai ce Allahumma ummati. A ran nan duk filin kiyama ya yarda sun zama al'ummar shi, har da fitsarin Rusufir auna duk ya yarda, sai ce Allahumma ummati, me kake so? Sai ce a zo a yi hisabi, dan wutan ma in wutar ce san matsayin shi, dan aljannan ya tafi. Wannan shine daraja daga cikin darajojin manzon Allah. To wannan ceton shine malamai suka kira shi ash-shafa'atul uzma, babban ceto. To akwai kuma mabi da su ƴan ƙanana ƙanana, akwai ceton da Annabi zai yi masu zunubi musulmi suna wuta a dawo da su aljanna, akwai ceton ɗaukaka daraja, kai kuma kana nan an aje ka aljanna ta ɗaya, sai Annabi ya ɗauke ka ya sa a maida kai ta biyu da izinin Allah. To duk akwai ire-iren waɗannan, dan haka ceto na Allah ne, kamar yadda Allah ya ce qul lillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardi, ceto na Allah ne. Amma in za a nema, to ana iya nema a wurin Allah kai tsaye, ko kuma a ambaci wani amma a roki Allah. Misali, ya Allah ka cece ni, ya halatta, ya Allah ka sa ceto na a hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ceto gaskiya ne, duk ahlus sunna sun yi ijma'i akan cewa ceto gaskiya ne, kuma akwai shi, annabawa za su yi, salihai za su yi, amma ba a yadda anan ka ce wane ne zai cece ka ba, ba a yadda kai kuma ka ce za ka ceci kabila ka ko ƴan ɗariƙa ka ko ƴan ƙungiyar ku ba, don kai ma baka san me matsayinka ba tukuna. Sannan ayoyin da ke cewa babu ceto a cikin Alƙur'ani suna ƙaryata ceto ne ta fanni biyu, don kar a ruɗe, ko dai suna ƙaryata irin ceton da jahiliya suke tunani, shine mutum ya gama kafirci kakaf, kuma ya ce yana da kuɗi, yana da ƴaƴa, za su cece shi, to nan Allah zai ce babu ceto. Ko kuma nau'in ceton da ake magana shine babu ceto ga duk wanda ya kafirce wa Allah. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka jama'a, kun ji fassarar wannan hadisi yana bayyana cewa an mayar da ƙasa ta zama wurin sallah kuma wurin taimama, za a iya sallah za a iya taimama in ta kama. An fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Al-Imam al-Bukhari yace babu nawmil mar'ati fil masjidi, babin da ke bayani akan baccin mace a cikin masallaci ya halatta. Kai wani karatu sai malaman ahli sunna malam soki burutsu kuma sai bid'a. Kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah mun gode maka da kamar da mu ahli sunna, wato dan bid'a jama'a kamar mai dakwanya shine zai yi tafiya ya tuka fantimoti da yashi ya kai tashan mota da kyar ya kasa saukewa, dan a caba ya taya shi saukewa, sannan su fara rikici ya biya shi kuɗi kuma bai da komai dan yashi ne a ciki, ya je ya dauka sai an je huntuwa an sauke shi kuma a ce kawo kuɗi babu nan kuma su ɗibi rikici da direbobi. Misalin dan bid'a kenan, ranar lahira ga yawan zunubi. Ya rashin lada ka gani, dan haka ba abin da ya kai alherin sunna. Dan haka ya ku ɗan bid'a duk ku zo ku karɓi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ku daina bid'a, haske yana nan, alheri yana nan, manzon Allah al'amarin shi kun ji. Gashi Imam al-Bukhari yace mace ta bacci a masallaci ko wannan ya halatta a musulunci? To bari mu ji dai ina zai kai mu. Qala haddathana Ubayd ibn Isma'ila qala haddathana Abu Usama an Hisham an abihi an Aisha, daga as-sayyida Aisha madame the first lady, anna walidatan kanat sauda'a li hayyin min al-arab. Aisha tace wata baiwa ce kuma bakafata mallakar wasu kabilu ce na Larabawa. Na'am, wasu yanki ne na Larabawa. Zaka muna cewa kabilu ne, kamar a ce Kanawa, Sakkwatawa, Katsinawa, kaga a cikin Hausawa ne. To su ma Larabawan kabila kabila nau'i nau'i ne. To tace wasu Larabawa ne suke da wata baiwa, bakafata ce ita baiwar. Fa'ataquha, sai suka yantata. Fakanat ma'ahum, kuma sai ta zamanta tare da su. Mamakin Allah, mai yiwa daga cikin mu ne nan aka dibe ta, ko daga Zaria ne, ko daga Sokoto ne, ko daga Katsina ne, wallahi alam baka sani ba. Yanzu bakaken fata na America suna ta detective, suna ta bibiyar tarihi, wasu suna gano garurukan su. Ba gashi Obama an gano daga Kenya yake ba? Haka suna ta bincikawa. Domin in na ɗauko maka wani documentation, kaji irin baƙaƙen fatar da aka ɗiba aka kai su ƙasashen America, sannan aka watsa su a duniya da miliyoyi ko biliyoyin baƙaƙen fata waɗanda aka kashe su a cikin tekun Atlanta. Aikin sa tutar America kaga akwai ja, akwai blue. Me secret ɗin? Jaɗin yana wakiltar yawan jinin baƙaƙen fata a Afirka da aka zubar a ciki. Saboda za a tafi da bayin, aka tafi da bayin kashi 4-5 mutuwa suke, kashi 1-5 ne kawai suke kaiwa. Waɗannan kashi 5 da aka kai, sai an tabbata kashi 1-5 sai an tabbata sun yi aikin da kuma za su biya kuɗin waɗancan da aka siyo. Saboda haka in ka saurari wannan documentation, hankalinka zai tashi. To amma me yake faruwa yau? Daga cikin tawayen da suke suna gano ƙasashensu, sannan suna bibiyar baya, suna gano me? Suna gano ashe asalinsu musulmi ne. Yanzu rikicin da ake ta yi da su kenan. Akwai wani professor ne yanzu, Abdullahi Quick shi ne PhD din shi lokacin akan bincike game da ainihin ƙasar Afrika da sauransu. In kana kallon tashar Al-Huda yana yawan kawo waɗannan abubuwan. Dan a wancan lokacin da aka ɗibi bayi musamman daga garin Mandingo ɗin, wasu ƙabilu ne a ƙasashen ainihin yammacin Afrika waɗanda jininsu suna da asali da Hausawa. To amma me ya faru a lokacin? Sai zama har da manya-manyan malamai da aka je aka kama su a matsayin bayi, sai kawai sai su juya suna Larabci a tsakaninsu, sai suka ruɗa turawan sai suka rasa wanne irin yare ne. An samu rubuce-rubuce da dama nasu. An yi wannan ne dan a rusa addinin musulunci, dan kuma a yi me? Dan a samu kuɗi a mai da mutanen mu bayi. Shine yanzu suke ta tawaye. Yanzu nan sai da CNN ta sanya documentation ko Euro News suna magana, suna fada akan, har yanzu ana nuna musu bambanci, ba su yadda ba. Abinda wannan magana take nufi jama'a, kafirai su ne suka haɓaka sana'ar bayi, ba musulunci ba. Musulunci ya samu wannan abu, kafirai sun yi nisa a kai. Musulunci shi alherin da ya kawo shi ne mai a yawan ƴan tasu, a yawaita ƴan tasu. Saboda haka su wannan Wilberforce, su wane ne da ake cewa su ne suka kawo harkar ƴanta bayi a duniya, a dokin mai baki ne ya fi gudu. Manzo Allah shi ne ya zo da harkar ƴanta bayi, ya fara ƴanta bawan shi da matar shi ta bashi a halin yana cikin bukatar shi, shine Zaidu. Kuma ya faɗi cewa in ya musulunta, ai in aka ƴanta shin nan ya zama ɗa daidai da kuwa, babu sauran wani abu da za a dora mishi. Dan haka wannan baiwa ce bakar fata, Larabawa ne suka mallake ta. Fa'ataquha fakanat ma'ahum, da suka ƴanta ta sai ta zamanta tare da su. Dan wani ko an sake shi ba zai iya dawowa garin su ba. Tafiya ake, wata tafiyar akan ce akan kai shekara guda ba a kai ba, kuma a cikin ruwa. Qalat, sai ta ce, fa kharajat sabiyatun lahum, sai wata yarinya ta su sai ta fito. Sabiya tana daukan yarinya karama ko kuma yarinya budurwa. A nan zahiri abin da zamu fahimta yarinyar budurwa ce sai ta fito. Ita yarinya ya ce ta waɗannan Larabawa, iyayen gidanta da suka ƴanta ta. Alaiha wishahun ahmar, tana dauke ko kuma tana saye da wishah. Wishah shine gyale, gyale irin wanda mata suke sawa. Ahmar, ja, min suyurin, wanda aka ci bakin shi da fata. Ma'ana kamar yadda yanzu kake ganin gyale na ƴan mata, gefe da gefen shi sai a yi mishi wata geza ko, to wannan gezar da aka yi duk fatu ne aka yanyanka aka yi, shine suyur. Qalat, ita wannan baiwa take baiwa Aisha labari, tace fa wada'athu, sai ita wannan yarinya sai ta aje wannan gyale, gashi jajawur, awqa minha, ko kuma ya fadi daga jikinta. Ɗayan abu biyu, ko ta ajiye shi ko kuma ya fadi. Famarrat bihi hudayya, sai shuruwa ta zo wucewa sai ta ga wannan gyale gashi ja. Wa huwa mene? Murjani? Ba murjani bane, gyale, gyale ne. Ina fata an gane. Hudayyatun, famar raddihi hudayyatun, sai ainihin shuruwa sai ta zo wucewa sai ta ganshi. Wa huwa mulqan, a halin ya fadi a ƙasa ko kuma an ajiye shi. Fa hasibathu ko lahman, sai ta tsammaci cewa nama ne. Fa khatifathu, sai ainihin ta dauke shi. Qalat, ita dai wannan mata take baiwa Aisha labarin, tace faltamasuhu falam yajiduhu, suka neme shi duk inda suke zato ba su same shi ba. Qalat, ita baiwar tace fattahamuni bihi, sai suka zarge ni ni baiwa cewa ni ce na sace shi. Dama galibi abu hakan yakan faru ko, in aka yi abu sai a dubi wane ne bai da gata, waye bai da galihu, waye uwar shi ta mutu a gidan, wane ne kaza kaza ko, sai a ce shi yayi, sai yara su dungure shi, yanzu haka kai ne, sai wani ya ce kai ne ma, saboda shi bai da gata, uwar shi ta mutu. Qalat, tace fatafiqu yufattishuna, sai suka yi ta bincikawa. Hatta fattashu qublaha, har sai da suka binciki farjinta. A nan ko dai Aisha ce take cewa ko kuma ita ce take faɗi, amma sai ta yi abin da suke kira iltifati a cikin balaga, shine suka yi ta bincike, kamar ta ce har bincike kai sai da suka duba farjina, ko kun fahimta. Qalat, ita dai wannan baiwa ta ce wallahi inni laqa'imatun ma'ahu, ina tsaye tare da su. Iz marrat hudayya, sai ita wannan shirwa ta zo za ta sake wucewa. Fa alqathu, sai ta jeho shi daga sama. Qalat fa waqa'a bainahum, sai ya fado tsakiyar su ko tsakankanin su. Qalat, ita dai baiwar take baiwa Aisha labari, fa qultu, sai nace hadha alladhi tahamtumuni bihi, to ga abin da kuka zarge ni, kuka ce za'amtum wa ana minhu bari'atun, kuka riya cewa ni ne na sace shi, kuka tuhumce ni. A cikin riwaya wannan littafi Sahihul Bukhari zamu zo mu samu, sai da suka yi mata dukan tsiya, suka azabtar da ita, suka yayya ga tsiraicinta, suka ci zarafinta, sai da ta gama shan wahala ana tsaye, to an gama bincikawa duk inda ake tunani haffarjinta ba a same shi ba. Can kuma sai gashi sai ta ce to gashi nan ni barrantacciya ce kenan, ashe ba ruwana. Wa huwa zahuwa, to gashi nan dai. Qalat, ta ce faja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa aslamat, sai ta zo sai ta musulunta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. wato Allah ya hada addinin musulunci da zuciyar bakaken fata. Sai ka binciki waɗancan tarihohin da nake faɗi, har da aka kai bakaken fatan nan ƙasashen America don bauta da azabtar da su, ba su yadda sun ba addinin su ba. Da dama su sai suka yi ta dawowa, waɗanda suka karanta science da komai, zan iya cewa suka karanta science da komai, sun taɓa jin wani Malcolm X. Wannan Malcolm X ɗin nan ya dawo ya musulunta, duk da ya kama bidiyoyi da rigingimu da sauransu, ƙarshe wata uku ya rage a rayuwarsa, ya zawo ya musulunci mai kyau. Ya tafi zai aikin hajji da zafin kai na abubuwa da menene duk hayaniya. Ya ce yana dirajid da shi da kanshi sai gane, ashe tun farko musuluncin da ya karɓa ma ba shi ne irin musuluncin da ya dace ba. Ya ce a nan Jidda ya sake sabunta kalmar shahada. To waɗannan baƙaƙen fata Allah ya zuba mana son addinin musulunci. In kuka dubi wata maƙala da Dr. Al-Hassan Hassanun Nadawi ya taɓa faɗi, wata ziyara ce ɗaliban jami'ar Islamiyya suka kai mishi da jimawa yanzu fiye da shekara 30 kenan, daga cikin su har da Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim, malamin hadisi na jami'ar Bayero, lokacin suna ɗalibai, don lokacin jami'ar Islamiyya tana ɗiban ɗalibai a jirgin sama ai ta ziyarar ƙasashe. To sai suka tafi ƙasar India, sai suka je suka samu Hassanun Nadawi. Daga ciki sai ya ga ƴan Afrika sun fi yawa, ƴan Afrika sun fi yawa a jami'ar Islamiyya a lokacin, kuma daga Ghana, don Hausawan Ghana galibi su suka fi yawa a jami'ar Islamiyya a lokacin. Don haka da ya tashi magana sai yake ce musu, to ku dage, waɗannan Larabawa yanzu musulunci ya fara fita daga ransu saboda sun samu kuɗi, rayuwa suke so. Ku yanzu ƴan Afrika, ku ne aka ga ƙwazon ku aru-arun shekaru game da musulunci, domin kuna cikin yunwa da talauci da surkuki, amma muka yi ta samun tarihin kun kafa gwamnatoci na musulunci. To har yanzu mu ne muku wannan fatan alheri, don haka ku dage da ilimi. Nasiha da wasiyar da Abul Hasan An-Nadawi ya musu, babban malamin hadisi ne a ƙasar India. Wannan addinin musulunci Allah ya so zukatan baƙaƙen fata suna son shi, su kuma maƙiyanmu suna ganin akwai haɗarin a bar mu akan addinin musulunci. To wace hanya ce mafifici ga baƙaƙen fata? Shine su yi addinin musulunci amma tare da ilimi, ilimin kuma mai zurfi. A wurin wani taro da muka halarta ba da dadewa ba, wani babban professor daga Sudan yake cewa, ƴan Najeriya ku ba ƙananan mutane bane a tarihin duniyar musulunci, domin babu wata daula da aka kafa ta musulunci wadda wannan daula ta rayu har aka kai ta kafu ne ta ilimi irin daular ku a nan ƙasar Afrika. Sai ya ce duk hayaniyar da aka yi ta yi ta menene sunusiya, wane ne nasu a ƙasar Sudan. Ya ce littattafai kwaya biyu ne malaman su suka rubuta, su ma littattafan na literature ne. Ya ce amma ku dinnan daular ku da aka kafa ta ƙasar daular Uthmaniya, ya ce ta samar da littattafai kusan 200. Shine da ya fito sai na ce mishi kusan 400 zai ce. Sai ya ce kai, sai na ce ina nan ina aikin tara su, yanzu littattafan sun kai kusan 400. Duk abin da su dan fodiyo suka yi a cikin ilimi ne suka yi, ba hayaniya ce aka tashi aka yi ta kato da gora ba. Ina fatan an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake ni. Qalat, sai ta ce, faja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa aslamat, sai ta zo sai ta musulunta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ina fatan an gane. To da ta ainihin wato musulunta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, menene ya biyo baya? Qalat Aisha, sai Aisha ta ce, fa kana laha khiba'un fil masjidi, sai zama tana da tanti a cikin masallaci. Ma'anar tanti, tana da dan daki da aka samu fata ko leda a dan wani lungu haka a cikin masallaci, aka yi mata daki da shi, aw hifsh, ko kuma rumfa. Tanti shine wanda aka kewaye ko ina sama da ƙasa, sai a dan baddan window da kuma yar kofa. Amma yar rumfa ko za a dan tashi abin rufewa ne dan kadan, kuma ba yadda zaka iya miƙewa a sama ba, shine bambancin hifsh da kuma tanti. To tana da dan tantinta a cikin masallaci ko rumfa. Qalat, to kun ga anan take mai kenan, anan take kwana, kun ga hujja Imam al-Bukhari. Sannan mata Annabi sallallahu alaihi wasallama suna itikafi. Har wata shekara za mu zo mu je ce bana zai itikafi, sai wanda tace ita ma za ta yi. Annabi ya je ya sa aka kafa tanti, ita ma ta je ta kafa. to ka san mata wani lokacin akwai siyasa, wance ita ma tace a zaki to ni ma zan yi, wance ma tace ni ma zan yi, wance tace ni ma da ni za a yi, wance tace ni ma wallahi sai an yi da ni. Kwa watsa ku banna a gida, manzo Allah ya shigo sai ga masallaci cike da tantuna fice fice fice, yace waɗannan fa, aka ce duk matan ka ne suka ce za su yi tanti, sai yace to a kwanta nawa ni ma na fasa. Manzo Allah yana son komai ne za a yi shi, a yi shi saboda Allah, kada siyasa ta shigo, kada kishi ya shigo. Na fata an gane. To shine tana nan wannan mata, kun ga waɗannan hadisan da ke nuna mata na zuwa itikafi a masallaci, dalili ne akan me? Akan halaccin kwanan mata. To anan ne matsala za ta taso, in tana haila fa waje za ta fita? A ciki za ta yi kwananta. Ku karanta Ibn Hazm a cikin Al-Muhalla, sai da ya ci kusan shafi 20 yana dabdala dangane da babu wani dalili da zai hana mace dan tana da haila ta shiga masallaci ma. Duk maganar ma wata ta yi mama yace bata taso ba. Abu Muhammad Ali ibn Hazm al-Zahiri. Domin abinda zaka ce wannan matar tana haila ko ba ta yi? Ai to in aina take kwanan tana haila. Zaka mun ce ba mai mata wazi ku dai da kai itirazi to suna haila ya za a yi? Ba su shigo bayin Allah kawai. Su ji wazi su tashi su tafiye su. Fa kana laha khiba'u fil masjid, tana da ainihin wato ainihin daki a masallaci aw hif kurun fa. Qalat sai Aisha tace fakanat ta'atini, to takan zo guri na. Ina ma'ana haka, inda an watse daga masallaci ya zama ita kadai ce, sai ta lallabo dattijuwa ce dan ta haifa Aisha ko ta yi kaka da Aisha, sai ta lallabo sai ta shigo dakin Aisha ta kofar nan da manzo Allah yake shiga cikin dakin Aisha daga masallaci. Fatahaddathu indi, sai ta yi hira a wuri na, sai mu yi hira tare. Qalat Aisha sai tace fala tajlisu indi majlisan, babu wata rana da za ta zo ta zauna wuri na domin hira, illa qalat, sai naji ta rera waka tana cewa wa yawmal wishahi min a'ajib rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Ma'ana kullun ta zo ta zauna muna hira muna hira, sai naji ta danyi wannan waka. Aisha tace kai ran nan dai shine, sai na tambaye ta. Qalat Aisha, sai Aisha tace fa qultu laha, sai nace da ita ma sha'anuki, me ya same ki ne? La taq'udina ma'i maq'adan illa qulti hadha, ba sadda zaki zo ki zauna hira wuri na sai kin yi wannan waka. Me fasara wannan waka, me dalilin ta? Domin kun ga wannan wakar kawai kaje an ce ranar gale min a'ajib rabbina, wannan rana tana daga cikin mamakin da na gani na ubangijinmu. Ala innahu min baldatil kufri anjani, daga kasar kafirci Allah ya kubutar da ni ya dawo da ni kasar musulunci. Yanzu wannan wakan ka ji ta, me zaka fahimta? Ba zaka fahimci komai ba, sai ka ce menene fassarar ta? Ko kun fahimta jama'a? Yawwa, kamar kawai ka zauna wurin tsoho sai ka ji yana cewa ainihin ku bar fushi da dangi, sarauta tana ga Allah. Menene wannan? Sai ce ai gashi gashi wata waka ce akai lokacin da aka nada sarkin Zazzau Aminu, akai kaza akai kaza akai kaza, shine sauran kaza kaza ake ba su hakuri, shine wannan wakar. Kaga ka fassara me? Ka fassara musu sirrin wannan waka taka. To shine wa yawmal wishahi, ranar matsalar gale tana daga cikin ranar da mamakin Ubangiji ya faru. Sai take cewa ala innahu min baldatil kufri anjani, daga kasar kafirci Allah ya kubutar da ni ya dawo da ni kasar musulunci. To shine ainihin tafassara mata, shine sai tace qalat Aisha tace fatahaddasat ko fahaddasat ni bi hadhal hadisa. To lokacin da na tambaye ta ma'anar wannan waka, shine sai ta bani wannan dogon labari. Tace ai abin da yasa kika ji nake cewa ranar gale, gale ne yarinya ta sawo kaza kaza, shikenan sai al'amari ya zo ya faru, shirwa ta dauke gale, kuma matsala ta zo daga ƙarshe al'amari ya bayyana. Shine ita wannan dattijuwa ita ta tsara wannan waka da kanta. Ina fata an gane. Wato malam da kake cewa abun wuya, abin da aka ce dubi, wishahun aka ce nasijun min jildin murassa bil jawahir ko bil jawahir, abu ne wanda gyale ne gashi haka, amma sai zama an yi mishi tarsi'i gefen shi da an bin shi da jawhari. Tunanai ni dai a gyale na san wisha. Allah ya taimake mu. Wallahu alam. Na'am. Min ta'ajib rabbina, wake ne ai, ka gani kowa da yadda zai abin nan din shi ko? Kamar waƙar shata ce, yanzu kana sauraron waƙar shata sai ka ji ya ce hillanin yola, hillani yola. To ya ce hillani yola, me yasa baka tsine ne shi sai ce hillani, sannan ba fulatani ne kuma yace yola. Kai kuma da kake Bahaushe ba Kano ba, in ka zo sai ka ce fulanin yola. Ka faɗi da taka lahajar, ka yi riwaya da ma'ana ko? To wallahu alam, ko ita ce take sharan masallaci wadda muka ji a baya kuma zamu sake ji, ban sani ba wallahi, hadisan dai basu bayyana ba, ma'ana ko ita ce din ko ba ita ba ce, wallahu alam. Babu naumin rijali fil masjidi. Yawwa, dan har yanzu mun daure wa Imam al-Bukhari fuska, shine Imam al-Bukhari yace amma ma zamu iya bacci a masallaci masa. Yawwa, shikenan. To yanzu Imam al-Bukhari yayi me gender sensitization. Yan boko za su ji daɗi, an shigo da mata. To mata kun ji ya halatta, amma bukata ce take kamawa, ba wai sunna bane yau ka kawo matarka ta kwana a masallaci, a bukata ce lacin ka, ba za ka samu mata sukan kwana. In dai ibada ta ibada ta gaji ta ga karfe 3 dare yayi, sannan karfe 4 da rabi za a dawo, to sai ta kwanta baccin awa 1 da rabi, sai ga ta danta da kanta da dan tsumbo karanta, an jima ka danta tashi ta je ta alwala ta dawo ta ci gaba da ibada. Ya halatta. Imam al-Bukhari yace babu naumir rijali fil masjidi, babin da ke bayani akan baccin maza a cikin masallaci ma ya halatta, kamar yadda na mata ma ya halatta. Wa qala Abu Kilaba, Abu Kilaba tabi'i ne, ma'ana almajirin sahabbai ne, yace an Anas, ya karbo daga Anas, Anas yace qadima rahtun min uklin, wasu jama'a sun iso daga kabilar Ukul, an ala nabi sallallahu alaihi wasallama, suka zo suka sauka wurin annabi sallallahu alaihi wasallama, fakanu fi suffati, sai annabi sai ya saka su a cikin suffa, cikin rumfunan nan da su Abu Huraira suke zaune. Ahli suffa suna da yawa jama'a, rumfa ce aka yanke jikin cikin masallaci, sai aka ja sai aka yi wata rumfa, din an tashi sallah to sunan suke kwana. To kun fahimta jama'a, wannan rumfa an yi maintaining din ta fa har yanzu, sai dai kawai wuri ta canza har yanzu da wannan rumfa a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai da gwargwadon yadda masallacin ya ƙara girma nan ma sai aka yi rumfar. To da yake zamani ne, yanzu akwai kudi, akwai technology, akwai abubuwa, rumfa za ga wani lokacin da remote ma ake dage ta, sai ga ta haɗu ta tsuke, kuma sai ga ta zama kamar wasu fulawoyi a tsaye can, kuma sai ga an buɗe ta rufe haka in rana ya zo ko ruwa ko makamanta haka, har yanzu akwai sufa. Ina fata an gane. To su waɗannan mutane ahli suffa suna da yawa, domin daga cikin su aka ɗibi wasu mutane 70 aka tura su suka tafi yaƙi wani lokaci, kuma a wannan lokacin har aka je aka kashe su, su 70 ɗin nan, wanda Khubaybu al-Ansari yana cikin su, a lokacin Abu Huraira ma bai musulunta ba. Suna da yawa, mutane ne da yawa, don baki ne, wani ya zo daga Yemen, wani ya zo daga ina, sai a ce su taru a nan a masallaci. To shine aka ce waɗannan mutanen da suka zo daga cikin kabilar Ukul ne, sai annabi ya ce su sauka a suffa. To da suka sauka a cikin wannan rumfa suna kwana a ina ne? A cikin masallaci, mazaje ne. Ya halatta, mun karanto hadisin a baya, kuma za mu sake karanta shi in Allah ya so a nan gaba. Wa qala Abdurrahman ibn Abi Bakr, Abdurrahman dan Abi Bakr ne Siddiq, yayan Aisha kenan, yace kana ashaba as-suffa al-fuqara, mutanen ainihin wato da ke kwana cikin rumfan nan talakawa ne, waɗanda ba su da gidaje, su ne su Abu Huraira, su Bilal, su Suhaib, su da makamantansu, su ne suke kwana a cikin wannan ainihin rumfa. Waɗannan hadisan duk da muka karanta ɗin nan jama'a, Imam al-Bukhari zai zo ya sake kawo mana su da cikakkiyar riwaya. Kenan akwai maza da ke kwana a zamanin annabi a cikin masallaci ko? Ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta. To ta iya yiwa har wayo kace ai waɗannan ba su da gida ne, larura ce, ai kaza kaza. Sai Imam al-Bukhari yace dan saurara ka ji. Haddathana Musaddad qala haddathani Yahya an Ubaydillah qala haddathani Nafi'un qala akhbarani Abdullah annahu kana yanamu wa huwa shabun a'zabu la ahla lahu fi masjid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nafi'u yace malami na Abdullah dan Umar ya bani labari annahu kana yanamu wa huwa shabun a'zabu la ahla lahu, ya kasance yana kwana a masallaci a lokacin yana saurayi gwauro. Kaga yadda larabci yake da tasarrufi, saurayi gwauro. To yaya? Saboda gwauro a wurin larabawa ba sa bambance shi da tuzuru, duk mara mata kawai gwauro ne, ya taɓa yi ko bai taɓa yi ba. Kaga nan yace shab, gashi saurayi, ma'ana saurayi yaro ne ba babba ba. Sannan a'azab, gauro mara mata la ahala lahu, sai kara fasara yace ai bai da iyali. Me yake nufi da bai da iyali? Ba bai da dangi ba, dan gidan Umar ne, kaga yanzu na da gida a garin ko, amma me ma'anar la ahala lahu fasara ce ga azab din, bai da mata, saurayi ne bai da mata. Aina yake kwana fi masjidin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, wannan dalili ne akan ya halatta kenan. Shine zaka ga ustazai an yi tahajjud ko an yi wani abu, kawai sai ya gyara masallaci ko sai ya kwance shi, dan ba wanda yake jiran shi in ya je gidan dama. Don haka da gidan da nan duk daya ne, wallahi al-mashriq wal-maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi, duk inda ya miƙe kawai shikenan, ma dama ya cika cikin shi kawai sai ya kwance shi, bai da koko bu balle wani ya tashe shi goda mai mari ya kwace, qur'ani ne a gefen aljiyuni shi, ka je ka dauka kanka makata. Na fadan gani. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت فاطمة. الله أكبر. كاجون حديثي مدائي تاريخي نيوان ديكي نونا يا 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 كما تفي انك أورد يكا ايكي بيكاري وسيدي ايكي يا توكي صلوني. Sahalu dan Sa'ad As-Sa'idi kenan, wani babban sahabi ne, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je gidan Fatimatu Zahra da kafashi mai daraja. Ba zama za kai kana ta fushi kana ta kumbura cewa wata uku basu zo sun gaishe ka ba, kai ma akwai haƙƙin ka je ka duba su. Dashi manzon Allah ya dauki kafashi haka siddan, ba siɗi ba sadada, ba biki ake ba, ba wani abu ba, yana cikin sunnar annabawa gaba daya, fara daga kan annabi Ibrahim. Hadisi ya zo sahihi, za mu karanta shi a nan cikin Bukhari. Ya zo ya aje dan shi, ya aje matar shi, tsawon lokaci sai ya zo ya duba su, ya samu matar shi ta rasu, da kuma ya girma ya aure, ya binciki ina ne gidan dan. Da aka gaya mai ya je sallama, mata ta fito, ke ce matar Ismail, ta ce eh, yaya rayuwa? Ta ce ai rayuwa alhamdulillahi. Ai ta ce rayuwa wahala ake ce, ba abin da ake ce sai wahala. Yace to Allah ya kyauta ki gaishe shi, kice in yazo ya canza kyauran kofashi. Bai ce canza kofashi ba, akwai hikima, ya canza kyauran kofar, ta yi daidai, shine yayi daidai aure, amma kyauran da ya sa ne bai da rufin asiri, kyauran shine matar bata dace ba, amma aure yayi daidai yayi. Da Isma'il yazo aka fada mai, mun yi bako eh yaya, yace ai babana ne. Ya bar sako eh, to ga me yace? Aya ce ka canza kyauran kofar ka. Wani abu ya faru eh, ga irin maganganun, yace to shikenan, yace in sake ki kenan, tafi gidan ku na sake ki. Ya sake ta, da yake an san mutumin arziki ne, ya iya ce fa ne yana farauta, nama ake ci a gidan shi, yanzu ana cin nama a gidan ka, wai ba zai baka ya ba da Allah. Ka gane? Nan da nan sai aka sake daukar wata, sai aka bashi. Ran nan annabi Ibrahim sai sake dawowa, to kaga yanzu takana sai ya zo ya ga waye matan shi, da kuma ko ya sake aure, wani hali ake ciki. In kai wa danka aure, akwai aiki jama'a, saboda wato rayuwa ta samari sadda suka yi auren farko din nan, su ne Bature ke cewa JJCI, sabon shiga ne da danyen kai, ita tana jin kanta ita ce, shi ma yana jin kanshi shi ne. Don haka yanzu kai ne zaka zo ka rinka saitin su, kuma in ka zo zaka ji zaka zo da raha ne, ba za ka zo da kwagiri ne da bakin tabaro kana ta hararan mutane a gidan, ka buge wannan nan da kwagiri, wannan ka jawo wuyan shi, a'a, da raha ne za ka zo, da wasa da dariya da kaza haka, saboda kai ka zo mai gyara al'amari ne, mai shimfiɗa musu yanayi, kana son kai tarbiyyar su ne. Annabi Ibrahim da ya zo ya sake bincika, yaya rayuwa? Ta ce alhamdulillah. Me kuke ci? Ta ce nama. Me kuke sha? Ta ce ruwan zamzam. Sai ya ce Allah ka sa musu albarka game da nama, Allah ka albarkace su game da ruwan zamzam. Ku ji addu'a annabi Ibrahim kenan. Je ka ga inda za ka ba da sule biyu ka ci nama har ka fara timbudin shi ta hanci, sai a Makka. Sule biyu za ka bayar riyal biyu ka ci kai kyat, ko namar raƙumi ko na ko menene ya ishe ka, ka ci ka gode Allah. Da ruwan zamzam nan kuma ka kandama ka sha kyauta, saboda addu'ar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. To me ya biyo baya? Sai ya ce to in yazo ki gaishe shi ki ce ya rike kyauran kofar shi da kyau. Wannan hadisi ya bayyana mana sirri daga ciki shine ka rinka ziyarar gidan danka, sannan kuma ka rinka bada shawarorin da suka dace, sannan kai kuma babanka ya bada shawara kaga cewa ta dace ka karba, sannan ke kuma ki zama mace mai bada kyakkyawar rahoto idan sirikai sun zo ko kuma in kin je gidan iyayenki. Saboda duk sanda siriki ya zo kika ce ai baba kullun cikin fada muke, to koda so ɗaya kuka yi fadan, ran da ya tafi zai fara tunanin yanzu ɗana yana can yana fama da fada. Saboda bako ne shi ya zo so ɗaya kin gaya mai labari mara daɗi, haka in iyayenki kika gayawa tunanin da za su yanzu ƴar mu tana can tana cin wahala. Amma sai ki dubi menene aghlam, abin da ya fi galaba shi ne zaman lafiya, abin da ya fi galaba shi ne akwai abinci a gidan. In aka ce ya rayuwa sai ki ce alhamdulillahi, yaya ke da mijinki, ai lafiya lau, kannan miji fa alhamdulillahi duk kowa lafiya lau muke kaza kaza, sai iyayenki sai su koma gida suna ta jin daɗi. Don rayuwa jama'a dan adam shi da ya samu abin da yake so sai ya koma gidansa na gado shine aljanna. Ba haka ba, ku je ku binciki kowane shugaban ƙasa yanzu ya fi kowa tashin hankali a ko ina yake a duniya. Kai kuma kana nan talauci ya dame ka kana cewa ai da kai ne shugaban ƙasa, ka je kana ganin kai ɗan kasuwa ne, kana kasa magi, kana ganin ai da kai ne babban alhajin nan. Wannan babban alhajin ya fi kowa tashin hankali. Kuma rayuwa gaba ɗaya ba ta da daɗi a kowane hali ka gani. Don haka duk ɗan adam da yake son ya samu kwanciyar hankali jama'a, ya bi Allah, zai koma gidan gado, shine inda aka halicci Adamu a ciki, inda aka halicci Hawwa'u suka yi zama, inda Allah ya ce musu kulu minha ragadan min haythu shi'tum. A nan duniya ba wanda yake ce ragadan, ka duba ka gani kowaye kai a garin nan, ko sarki ne kowaye, in ka fita kace zaka ci ragadan, to ko dai a ce maka barawo ko a ce maka mahaukaci, shine ragadan duk abin da ka ga maka kawai ka sa hannu ka diba ka ci kai gaba. Zai yi haka? Ba inda za ka yi haka. Ko gidanka kake wa matanka haka za su ce baka da natsuwa, ka shiga nan ka ga abu ka diba ka hamfuda nan ka diba, wai saboda gidanka ne, sai ka je aljanna ne za ka ci ragadan. Allah ya kyauta. Gashi dai gashi aka ce ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baita Fatima, manzon Allah ya je gidan as-sayyida Fatima az-Zahra, Allah ya kara mata yarda. Hiya bintu man, hiya ummu man, ita yar wace ce? Yar manzon Allah ce. Ita uwar wace ce? Uwar Hassan da Husaini. Eh, wace ce ta haife ta? Khadija. Hiya zawju man, waye mijinta? Wane ne kai darajar ta to? Fatimatu Zahra ita ce ya da tafi uwarta daraja a wurin Allah, da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatima ta fi Khadija daraja. Eh, dalili saboda ita baba a ita gaban manzon Allah ce, Khadija fa matar shi ce. Contract ne na aure ya hada Khadija da wa? Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatima fa me ya hada ta? Biological genetic, jinin shi ce ita, jinin manzo Allah ya fi kowa a duniya da lahira. Dan haka Fatima ta fi kowa daraja gaba daya. In ka ji ana magana Khadija da Aisha ba a kawo sunan Fatima bane. As-sayyida Zahra, Allah ya kara mata yarda. Falam yajid Aliya fil baiti, sai ainihin yazo gida sai bai samu Sayyidina Ali ba a cikin gidan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ashe ba lafiya ba, ashe Aliyu yaji yayi, kaji yadda rayuwa kuma fatake. Faqala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin riwayoyin hadisin da zamu zo mu karanta nan gaba, kace sai fahimci fushi daga fuskarta. Dan haka da ya tashi zai tambaye ta, sai tambaye ta da uslubin da ke kwantar mata da hankali, yace aina ibnu ammiki, ina dan babbanki. Sai ya nuna ai Aliyu ma ba abokin gabanki bane, ba abokin fadanki bane, ai dan uwanki ne ma, ai babbanki ne ma ya haife shi. Kaga sai ya kusanto mata da dangantakar, wadda dangantakar da Aliyu da Fatima ta fi haka nisa. Ita ce ita Fatima ba yar babban Aliyu bace, yar kakan Aliyu ce. aha nan da yace aina ibn ammiki ina dan babbanki kamar yana nuna baban Aliyu wane ga manzon Allah ko amma baban Aliyu baffa ne ga wa baffa ne ga manzon Allah dan haka baban Aliyu kakan Fatima ne baban Aliyu kaka ne ga Fatima kaga dangantakar ta yi nisa ko sai annabi ya kusanto da dangantakar sai nuna ai Aliyu ka fai ya haife shi kamar wana ne ma ya haife shi saboda haka dan uwanki ne ma na kusa ai ba gaba haka ake so in ka zo zaka yi addressing ƴaƴanka wajen gidan aure haka zaka nuna sai ka nuna shi naka ne ita mata ka ce sai ka faɗi kalmomi da za su haɗa in ka zo sai ka ce ina ɗana ike ma'ana kamar ita ma yanzu ba ita ce taka ba shi ne naka ina ɗan nawa yake ko kun fahimta jama'a su dattawa sun fi mu techniques suna nan da wasu kalmomi a cikin dictionary su wanda in suka faɗa sai ka ji komai ya gyaru qalat sai ta ce kana baini wa bainahu shay'un to kaji ita ma Fatima saboda ta iya tarbiya ta iya bata ce ko da mun mariye ba fa zagin ubana a'a sai ta ce dan wani abu ne a tsakani na da shi sai ta ce shay'un dan wani abu ne fa ya faru tsakani na da shi fa ghadabani sai kuma ya fusatar da ni ko ya fushi da ni fa kharaja shi ya fita ya kil in bi shine yau bai yi baccin rana a wuri na ba shi ga gan zaka yi baccin rana ba zuwa zaka yi shagon teloli ka dafin su ba ina zaka tafi sai ka je ɗakin matarka amma ka je shagon teloli ka fitine su ba inda za su zauna su yanka yadi ya saba baccin rana a gidanta amma yau tunda ta yi abin nan an yi fushi shine sai ya tafi ya fice ya ƙi baccin rana a wurina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li insanin sai manzon Allah ya ce wa wani mutum aka ce a zahiri shine Sahal dan dama wata riwaya ta bayyana su biyu da manzon Allah suka je unzur aina huwa dubo min yana ina to a cikin wata riwaya kuma ta ce ya tafi masallaci aka ce to da aka ce a dubo inda yake kenan a cikin masallacin a ina yake faja'a fa qala ya rasulullah huwa fil masjid raqidun sai Sahal sai dan aikin ya dawo yace ya manzon Allah ai yana masallaci yana bacci ya halatta ma za su yi bacci a masallaci ko bai halatta ba ya halatta fiqhin Imam al-Bukhari kenan san duk da aka karanta baccin rana ne ko baccin dare to nan kaji har baccin rana ma ya halatta ka dan kewo ya ka kewayo ko kai ma an dan fusatar da kai ko ta yi tafiya madadin jimami a daki sai ka tawo masallaci ina fata an gane faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yazo wa huwa muttaji'un alhali kuma manzon Allah aliyu yana kwance a masallaci qad saqata rida'uhu an shiqqihi har mayafin shi ma garin kwanciya har mayafin shi ya fadi daga kafada shi ana iya garin kafada shi wa asabahu turab duk turbaya ta tattabi jikin shi ta shafi jikin shi faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yamsahu anhu sai manzon Allah ya rinka shafe wa sayidina ali kasa dan Allah ku dubi tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana share wa sirkin shi kanin shi sahabin shi dalibin shi yana share mai yana share mishi kasa manzon Allah bai dauki duniya a bakin komi ba shehi yanzu sai ka je ka mika mishi hannu sai ya harare ka sai an tashi ya kira ka yace wai a garin ku ba manya ne akwai manya mana su suka ce mu rinka yin hannu na'am ba ta an gane wai wasu samwe ba a yin hannu da su wai ba a yin hannu da su me yasa wai a kasan nan wai sai suka nuna mutane wai kana hannu da manya zaka tsumbure a ina kuka samu wannan dalili campi ne kawai campi ne jama'a wa yaqulu manzo Allah yana share wa Aliyu wannan kura yana cewa kum ya abat turabi kum ya abat turabi tashi ya kai baban turbaya tashi ya kai baban turbaya kaji kuma laqabi ko alkunya da manzon Allah ya yi wa sayyidina Ali banda alkunya da sayyidina Ali yake da ita ita ce me Abul Hasanaini ko Abul Hasan ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi kun ji wannan hadisi na as-sayyida Fatimatu Zahra wanda a cikin shi Imam al-Bukhari yake kokarin ya fitar mana da hukunci daya a wannan babin amma mun samu ilmomi masu dimbin yawa ko to bari ku ji abin da babban malami Ibn Hajar kuma zai fadi a cikin wannan babban sharhi nashi na ainihin littafin Sahihul Bukhari dangane da wannan ainihin hadisin
ابن حجر يتي وفي حديث سهل هذا من الفوائد ايضا
banda fa'idojin da muka fadi a cikin karatun akwai wasu fa'idojin fa ga su mallaye yace jawazul qa'ilati fil masjid ya halatta ay bacci rana a cikin masallaci dalili ne wannan ko ba dalili ba dalili ne ya halatta wa mumazahatul mughdhib bima la yaghdab minhu bal yahsulu bihi ta'nisuhu kuma mutumin da ka gani yana cikin fushi ya halatta ka jeho mishi wata raha ko wani wasa amma fa ba wanda zai kara mai fushi ba sai wanda kuma zai dan kwantar mai da hankali dan karka ga yana fushi kace kai kenan kai fushi sai leban kai kumbura kamar alade a'a to me kai kuma ka kara hura huta so ake ka dan fadi kalma wanda zai dan yi murmushi haka har ka je yana murmushi yana cewa wallahi bana so fa bana so ya cike da Allah kai dariya mana haka kai kuma yawa to haka ake so ka dan iya dan abubuwa wa fihi takniyatu bighairi alwaladi wa takniyatu man lahu kunya wannan ya nuna ya halatta kai wa mutum alkunya ba da dan shi ba ina za mu samu haka ƙasa yar sayyidina Ali ce amma ga gaman zalla ya ce mishi me baban ƙasa yanzu akwai baban gona ɗin shi ce ya halatta kenan yanzu Hamza Kabewa anan zake ce mishi Abu Hamza baban Kabewa ya haifi Kabewa ne ga menene kanin Anas baban Tsadda Abu Ufair ko haka ga abubuwa nan ya halatta ai wa mutum alkunya da gurgurdan abin da ya kama ko ba da bane ko ba wani abu bane daban za a iya koda wannan abun wani abu ne daban ina fatan kun gane sannan yace ya halatta kuma mutumin da yana da wata alkunya a kare mishi wata alkunya tunda da Abul Hasan kuma yanzu Annabi yace mishi Abu Turabi sai yace wat talqibu bil kunya liman la yaghdab da kuma cewa ya halatta a yi wa mutum laƙabi da alkunya amma fa in ba zai fushi ba don wani in kai mishi alkunya kuma sai ya fushi yana da ƴa Maryam fa in ka ce mishi baban Maryam sai ya ce kaga fa bana so ba wai dan bai son ƴar ba a'a baya son alkunya a tsarin musulunci duk sunan da mutum yace baya so sai ka kyale shi ko da sunan shi ne na yanka dan yanzu akwai wani yana nan haka Luqman baban shi ya sa mai shi kuma baya son Luqman dan haka akwai sunan irin kakannin shi kenan sai ya ce shi irin wannan yake so dan haka in muka haɗu da shi sai mu faɗa mai wannan sunan da yafi so na kakanni don in ka girma to kai kake mallakar sunan ka yanzu ba babanka ba in kana karami to babanka ne yake da iko akan sa maka suna amma daga sanda ka girma fa to particulars ɗinka sun zama naka daga ciki har da sunanka kana iya canzawa karanta littafin Ibn al-Qayyim mai suna Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Mawlud Allah madaukakin sarki ya taimake mu malan yake cewa in dai har ka san ba zai fishi ba ya halatta kai mishi laqabi wa sayati fil adabi annahu kana yafrahu idha du'iya bi zalika zamu karanta a cikin babin ladubba zaka ji sayyidina Ali har farin ciki yake yana murna yana doki in ma aka ce mishi Abu Turabi saboda manzon Allah ne ya mishi wannan ainihin alkunya din sallallahu alaihi wasallam wa fihi madaratu sahri wa taskinuhu min ghadabihi wannan ya nuna ya halatta siriki yayi raha da sirikin shi kuma ya halatta in ya ga siriki yayi fushi ya kwantar mai da hankali koda kuma fushin da ɗan ne saboda sanda ya auri ƴarka yanzu ya tashi daga matsayin bare ya zama dan gida to me ya kamata duk sanda matsala ta faru ƴarka ce ta fusatar da shi sai ka ce mishi kai hakuri ka san hakuri ake kaza 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 kanan lashe shi mun taba gani wani abin mamaki wani dattijo da ya koya mana darasi tun da jima'a wallahi fiye da shekara 30 wa yake magana haka aure ne wani ya je yayi nan matar kawai sai ta bata mishi rai sai ta fushi irin abubuwan da ake na dadin nan ta fushi ta tafi irin jahiliya yaji to me zai faru sai ita uwar sai ta zo tana zagin shi har gida tana zagin mijin tana zagin sirkin to shi kuma dan yankai da gaudantaka irin ta da sai daga hannu sai jibga mata mari mala uwar matar shi fa kaga wannan ya danyen kai ne wannan da wanda ya maru uwar shi duk ɗaya ne ta tuwo malan tana rantsuwa irin ta Hausa tana tsalle tana tafi ta ce an yi duniya dan manzon Allah ta kashe auren nan da ta zo ta samu mai gidan ya ce ya akai kaza eh ce shiga gida ni da ban je gidan shi ba ya mare ni to ka goyi bayan shi ko kaza can sai gashi shi kuma ya zo an zo biko da almuru
ta fito tace sam ai ta kashi aure. Ubangiji ya ce Allah ki koma kina ta tarasi kina abin nan hauka kaza kaza kai wani abin da kai baka kyauta ba bai dace ba kaza kaza yayin da ta ku yi ta mishi fada ita shikenan bara shiga gida ta fito haka shiga ita wacce tace to in an yi duniya dan Muhammadu manzo Allah ni ma auren mu ya mutu ita ke da Allah dahila kina ta kashi aure baki san abin da kike sani ba ta kashi aure ita ta kashi nata الشاهد الأكبر أتكي وانن إسا شيني دتي جنيان نسو تارد أني أبن دبا دي دي با دو من أمار ما تشي وكذا كذا كذا با دي دي با أما سي كنت دان كليش تو حكا أكي سو دو لك زما كما يدى النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء من يكالتي شيني وان دي كي إيا من لك كنش لغا مدفش الله يتي مكيم ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه ya halatta uba ya je ziyarci ɗanshi a gida amma fa da sharadin in ya san cewa mijin ba zai damu ba musamman ma in ya san mijin zai ji dadi amma in ka san cewa in ka je gidan ba zai ji dadi ba ko dan akwai wasu mata a gidan ko kuma zai ga kamar ka sa mishi ido to sai ka aika a gaya wa wani cewa yau zan zo gidan nan duk wannan ladubba ne na musulunci dan ya bayyana cewa musulunci addini ne na kan gado wa annahu la ba'sa bi ibda'il mankibaini fi ghairi salah ba an ce mayafin sayyidina ali ya fadi ba yana kwanci a masallaci har an ga ka fada shi ko yace to babu laifi dan ka fadan namiji ta bayyana in dai ba a sallah bane babu komai dan ka fada ba al'aura bace wa sayati baqiyatu ma yata'allaqu bihi fi fada'il ali radiyallahu ta'ala anhu kun ji jama'a duk waɗannan fa'idojin sai yace ai akwai sauran karatu ma sai an zo babin da ke bayani akan falalar sayyidina Ali yace annan ne ma za a ƙara fito da ilmomi masu dimbin yawa game da wannan hadisi Allah malaukakin sarki ya taimake mu na'am 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 wato ba wai cewa akai sunan da ba kyau ba ko suna ne mai kyau sai ka ji baka rajin shi kana da ƴancin ka canza shi a shar'ance canzawa kuma a shar'ance shine kawai ka gaya wa abokan ka sunana kaza yanzu ba sai ka sake yanka rago ba sai ka je kotu ba amma fa'idar zuwa kotun shine saboda kana da document kai dan makaranta ne gobe za ka shiga siyasa akwai ƴan adawa shine kawai amma a shar'ance ba shar'an musulunci ta ce sai ka je kotu ba ko sai ka tara limamin juma'a ko sai ka yanka rago ko sai ka bada goro sai ka bada zauren kudin zaure a'a kawai sai ka ce jama'a suna na wani ko da sunan ka Ahmad sai ka ga yanzu abinda kake so su rinka ce maka Mahmud sai ka fada musu na ɗaya kenan amma suna ne aka sa maka da wani yare kullun abin da ake duba in yana da ma'ana mai kyau babu dalilin da sai an canza ba ka ga Malam Abubakar Gumi da yake shi alkali ne ya riga ya san abubuwan in aka zo mai sunanki in ta ce sunanta patience sai ce to kina so ki canza ko ko kina so ki rike sunanki don me ma'ana patience mai hakuri me ma'ana Juliet mai dan ado haka yar ado haka yar gayu mai kyau to kaga ai din mai kyau ne ko to amma in kina so fa sai ce to shikenan me kike so yanzu Aisha ta halatta saboda ba yaran ake duba ba me ma'anar shi yanzu ka tambaye in ya muri me ma'anar ciku me ka to amma da Hausa fa ciku me ka cikwala ka kenan amma karshen dan kaje ka tambaye in ya muri sai ya ce maka bawan Allah ko God's is there to me kaga shikenan sai ka bar mutun ciku me ka kenan ba wani dalili abin da yake faruwa kenan ga sunan a nyamure ne manyan malamai ga sunan a Afigbo a can Islamic Center zaka ji sunayen sa haka zaka ji a Sheikh Chukumeka a Sheikh Eleka ciwa ne ya halatta mana ake duba ya halatta kai ma yanzu ana ce maka dan wani dan kaza sunayen ka na Hausawa shi ma yanzu zai ji gungurun amma da an ce me ma'ana haka sai ka ce ma'anar shi kaza babu ne life shine zaka rayu to me ma'ana Aisha Aisha me ma'ana Aisha wanda ake fatar ta rayu
metete ma'anar Fatima yar yaye to me ma'anar wannan kace life ma'anar shi Yahya saboda haka matukar yana ba da wata ma'ana wadda ba mummuna ba shikenan ya halatta baga ga sahabi ba Jundub ibn Junada me Jundub ba be fara fara sunan sahabi ne Jundubu dan Junadata galibi kristocin arewa ne suke sa Fatima saboda zaman su da mu ko nan kristocin musasa da yake Fulani ne da yawancin su suka yi ridda a jikin su amma na ga zaman su da musulmi ne ya tasiri akan su galibi Allah ya taimaka قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رأيت 70 من أصحاب الصفة أبو هريرة يجي ناغا متون 70 daga cikin mutanen da ke kwana a cikin masallaci a cikin rumfa ma minhum rajulun alayhi rida'un cikin su ba wanda yake da mayafi imma izarun ko dai jauto ne zani kawai yake da shi yake daurawa wa in ma kisa'un ko kuma bargo ne guda ɗaya yake lulluba bai da wani abu a kwankwasan shi waɗannan sahabban manzon Allah kenan ma'anarsu menene kenan talakawa ne to sai Allah ya ce wa annabi mai game da su sai ya ce wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha waɗannan sai ka haƙura tare da su karka je ka zauna da waɗancan ƴan duniya sai dai ka ji an ce wata kwangila ce aka samu miliyan kaza ai yau an ga wata tsaleliyar mota ai yau a CNN mun ga cewa Venus ta buga ƙwallon tanin hannu ta yi menene ƴan duniya dihirar su kenan Allah ya ce wa manzon Allah kai haƙuri ka zauna tare da irin waɗannan ka zauna tare da waɗannan ustazai waɗanda kan ana zaune sai ka ji wani ya fashe da kuka saboda tsoron Allah ma'ana kai ma sai cajin ka kenan to irin waɗannan ne aka ce manzo Allah ya hakura da su gashi kaga Abu Hurairah yace ya ga mutum 70 cikin su babu wanda yake da riga da wando ina ma'ana haka ba wanda yake da mayafi da gyauto sai dai ko mutum yana da gyauton shi kadai ko kuma yana da dan bargo da yake dan lulluba qad rabatu fi a'naqihim idan ya kasance bargo ne sai su jashi sai su kulle shi a wuyan su irin kullin mai gida din nan فمنها ما يبلغ نصف الساقين daga cikin bargunan nasu wasu in sun daura ko kwarjallan nasu akwai wanda yake kaiwa iyakar rabin kauri guda biyu waminha ma yablughu alka'abaini daga ciki akwai wanda yake tsayawa iya idan kafa kun fahimta jama'a na'am wandan ka ya halatta ya zama iya idan kafa ko kuma rabin kauri ko makamantan haka amma kai ya wuce ainihin idan kafa din fayaj'aluhu wa fayajma'uhu biyadihi sai kaga tunda gyauto ne ko kwarjalle ne ko menene yake da shi bai wadata ba sai ga ya tattara shi da hannu ya rike haka jama'a waɗannan fa su ne sahabbai fa kun san inda suke rayuwa suna rayuwa ne karkashin su dun man fetur ne da zinaran da yanzu ake ci a ƙasar Saudi Arabia Allah yana da nashi lokacin in ba haka ba sai fajjare musu waɗannan anhar koguna ne dukiya ce miliyoyi ne waɗanda yanzu wannan dukiyar tafi ƙarfin ƴan ƙasar su ci kun ga kuma waɗanda suka zauna a ƙasar a karan farko suka bauta wa Allah kace mala'iku ne amma kaji haka suke riƙewa haka zai riƙe kwarjallan in ba haka ba sai ya fadi bai da riga in kuma mayafin ne ƙwaya ɗaya ne babu a ƙasa sai ya kulle Allah yana ganin su cikin talauci shi yasa ustazai Allah ya barka talaka ta gode wa Allah karka ce duk yadda zaka yi sai ka zama mai kudi ko da karfin tsiya karshen ta sai ka samu kudin sai ka rasa imanin ka kai hakuri lokacin Allah yana nan haka suka ce God's time is the best haka suka ce ka bar Allah ya sarrafa lokacin shi ya zo gare ka amma ku dubi mutanen nan jama'a akan gold fa suke rayuwa da duk wata albarka kasa tana nan a kasar amma Allah yana sanar ba su cikin talauci a wannan halin fa annabi zai kwana uku ba a hura wuta gidan shi ba dabino za a ce daya biyu a sharuwa a hakura a wannan halin Abu Hurairah yake wuni a masallaci cikin shi na karkarar yunwa sai tara ya shi rubda ciki akai domin a dan kware mishi cikin fa a wannan halin sayyidina Ali yazo zai aure ba shi da halin da zai yi walima duk daraja sayyidina Ali sai ya dau lauje ya je yayo ciyawa shuci ya zo ya sayar da haka ya tara kudin da zai yi walima ya tara kudi ya sai raƙumi ɗaya kuma Hamza ya je ya shawo giya ya je ya samu tozar raƙumi ya kwashe tozar raƙumi kawai ya zinduma ashar ya ce ku samu kudi ku aje raƙumi muna sha'awa za mu ci nama Aliyu ya zo ya ga wani yanayi mai tashin hankali raƙumi biyu yake so ya walima ya tara kudi da ciyawa fa ya sai ɗaya ɗayan kuma an zo an sauke tozan shi kuma waye ya yi mishi haka kanin mahaifin shi ne zai ci kwalar shi ne sai tafi ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa manzon Allah ya taso shi gaba suka zo manzon Allah ya zo ya samu Hamza ya zare takobi yana ta ashariya manzon Allah ya ce me haka kuma kai kana babban mu ya dube shi ya ce ku da muku ba nuri dukanku ba bayan ubana bane sai manzon Allah ya ja Aliyu sai suka tafi ya ga ya sha giya to yanzu wannan zai yi mugun abu hadisin yana nan cikin sahihul bukhari walimar fatima sai manzon Allah ne je mayawada sayyidina Ali wani raƙumin ina wannan dukiyar ta man fetur ba sai Allah ya fashe ta ba sayyidina Ali ya ci raƙumi 100 amma ka bari Allah yana nan da tsarin shi yanzu haka duk zamu ga matalaucin mu a masallacin nan ashe mewa akwai rijiyar man fetur a ƙasa sai mun mutu bayan shekara 50 sai a zo a gano ta sai a ce to ƴan markazin salafiya Allah ya ji kan iyayenku sun mutu da talauci da warin baki suna ta ganganta kwabo biyu kwabo uku suna da masallaci ashe ga rijiyar man fetur a kwanan masallacin a kawo miliyan 100 ko 1000 a basu a ce su je su gina masallacin a wani wuri nan ya zama rijiyar man fetur kaman mai cikin aikin Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ce fa yajma'uhu biyadihi sai kaga ya tattara da hannun shi ya rike karahiyata an tura auratuhu saboda yana kyamar ka aga al'aurar shi abin yayi kadan bai kai a daure ba sai ya rike da hannu haka kuma sahabi ne wannan bai sa shi ya yarda ba kuma kar kai mamaki yanzu haka ya baro dukiya gidansu amma in ya zauna akwai kafirci kamar wa kamar Mus'ab ibn Umair uwar shi hajjiyar birni ce ta fi kowa kuɗi a Makka in ba irin su Khadija ba tana fatan ta haifi ɗa mace sai ta haifi ɗa namiji sai ta je ta siyo gwalagwalai abubuwan hannu da sarƙa da mundaye na zinare da azurfa da lu'ulu'u sai ta sa mishi saurayi ne amma yana yawo da kayan ƴan mata saboda namiji gayun shi bai da tsada duk namijin da ka kashe mishi 10,000 ya haɗu amma mace akwai sarƙa ta 100,000 saboda kan ana so a goge raini sai a jikin mace amma yunashu fil hilyati wa fil khisami ghayru mubin to tana son ta nuna akwai abin shine sai ta sa mishi kayan ƴan mata rannan sai ji wa aziz sai ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shamla wannan riga ko ma yafi kwaya ɗaya da ita ya gama rayuwar musulunci gaba ɗaya ya mutu ba wando ba wani abu sai wannan mayafi aka je za a yi likafani babu aka rasa yadda za a yi wannan mayafin aka je aka saka shi a kabari a ja kan ya rufe kafa ta bude sai ganye aka ɗiba aka sa Mus'ab ibn Umair kenan dan haka jama'a imani shine asali komai da ka gani ka bar shi kar ya taba imanin ka duk abin da zai taba imanin ka kace yayi baya Allah ya taimake mu babu salati idza qadima min safari babin da ke bayani akan cewa idan mutun ya dawo daga tafiya idan akwai masallaci kusa da gidanka sai ka je gida ai sai ka shiga wannan masallaci kai sallar nafila raka'a biyu sannan sai ka shiga gidanka shine ya halatta kenan yin sallah ko kuma sunna ce yin sallah idan mutun ya iso daga tafiya kafin ya shiga gida wa qala to idan babu masallaci kusa da gidanka fa sai ka dawo karatun mu na rannan a cikin gidanka akwai inda ka ware a matsayin wurin sallah ginanne ko ko wani dan lungu da ka aje shi don yin sallah sai ka je nan kai shi ma masjid ne wa alaikum salam na'am ko ba lokacin da aka hana ne ya halatta saboda wannan sallah ce mai dalili sai da Ibn Hajar ya tattauna wannan matsala salloli da aka hana su jama'a an hana salloli ne waɗanda ba su da ainihin dalili amma matukar sallah tana da dalili kaman mai kamar raka'atul fajri kamar sallar da take tahiyatul masjid waɗannan salloli suna da dalili ko da rana ta take ko kuma daidai fitowar rana ko daidai faduwar rana za a iya yin su insha Allah wa qala ka'ab ibn malik ka'ab dan malik Allah ya kara mishi yarda yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa salla fihi Kabi yace annabi in ya dawo daga tafiya yana fara shiga masallaci sai yayi sallah tukuna. Wannan hadisi ne cikakke, zamu zo mu karanta shi can gaba wajen lamba ta 4156 insha Allah. Kun ji Ka'ab dan Malik a cikin dogon hadisin shi mai yawa, an ka taba karanta shi cikin Riyadus Salihin. Annabi ya dawo daga tafiya sai ya je masallaci sai yayi sallah. Qala haddathana Khallad ibn Yahya qala haddathana Mis'ar qala haddathana Muharib ibn Dithar عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحا فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. جابر بن عبد الله رويت وانا حديثي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد ناجي ورن النبي سينا ساميش أشينا تكم مسلاتي قال مسعر Mis'ar shine almajirin Jabir yace urahu qala duhan, ina ganin malami na Muharib dan Dithar yace ma da hantsi ne Jabir yaje ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masallaci. Abinda zaka tambaya, me Jabir yaje yi? Yaje bin bashi ne, tafiya suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In ba ka kawo wannan magana ba, ba zaka fahimci hadisin ba. Suke tafiya sai jakin abin hawan Jabir doki ranin raƙumi, sai ya rinka baya sakin jiki haka har manzon Allah ya zo ya same shi, hankalin shi ya tashi gaba daya, raƙumin ya ki tafiya. Sai manzon Allah ya kama cinyar shi ta baya ya dan tattaba wasu abubuwa, mana manzon Allah was an automobile engineer, manzon Allah bakanike ne, ya dan san inda ya dan tattaba ya tattaba. Haka zamu zo mu karanta hadisin cikakken sha, da ya dan tattaba ya dan tattaba nan da nan sai ainihin ya miƙe, sai kuma karkar nan da nan har sai tsere manzo Allah, sai da manzo Allah ya ja da gudu sannan ya kamo shi. Sai ta Jabir, to ka sai min da wannan raƙumin mana. Sai ya ce to ai ciniki, sai suka ciniki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da suka ciniki sai ya ce to sai in mun isa gida zan baka kuɗin. Yanzu an yi ciniki, sai mun isa gida zan baka kuɗin. Sai ce to tunda baka da wani abin hawa, to ni kuma na yafe maka ka hau in mun je na karba. In ba haka ba, tunda an yi ciniki yanzu bashi ya dawo kaina, to baka da ƴancin kuma ka ce yanzu zaka hau, sai dai in sharadi kai. Yanzu ni da na siya din duk da ban baka kuɗi ba, amma ciniki ya kullu, ni ne nake da ƴancin in baka ko ba in baka ba. Ko kuma in ce to ni kuma daga nan yanzu kwana dan gora zuwa Zaria, to haya zaka dauka? Ka'ida ake bi ta musulunci, ai musulunci shi yazo da harkar neman kuɗi jama'a. Ko abubuwa da yawa al'ada ku sai ta sa a ce to ba komi nan, in ka har hado kansu sai kaga sun hada maka kuɗi masu yawa. Na fata an gane. Da suka iso shine sai Jabir sai ya wuce masallaci kai tsaye ya kaiwa annabi raƙumi ya karbi kuɗin shi, sai ya samu annabi a masallaci ya riga shi yana yin wannan sallah, ko kuma yayi wannan sallah. Kaji inda ma'ana hadisin za ta fito, shine sun dawo daga tafiyar. Ko kun fahimci wannan da kyau jama'a? To shine sai yake cewa urahu qala duhan fa qala, ina ganin ma da hantsi ne yace, sai yace salli raka'ataini. Sai annabi ya ce wa Jabir kai sallah raka'a biyu, saboda shi ma Jabir daga ina yake? Daga tafiya yake. Kai sallah raka'a biyu. Malamai suka ce wannan raka'a biyu da aka ce mafhumi ne wanda ba abin lallai a dauke shi ba, ma'ana zaka iya yin fiye da raka'a biyu din, amma mafi karancin ta ita ce raka'a biyu, ba za ka yi raka'a ɗaya ba. Wa kana li alaihi dainun, Jabir yace saboda ina da bashi wanda nake bin shi, faqadani, sai ya biya ni, wa zadani, kuma sai ya ƙara mini sallallahu alaihi wasallam. Kenan a musulunci ya halatta in biya ka bashin naira 500 da kake bi na, kuma in kawo naira 200 ce to wannan kuma na baka, tunda ba sharadi akai ba ta halatta. Wannan ƙarin da Jabir yake bayyanawa zai zo ya bayyana, zaka ji raƙumin ne annabi ya mayar mishi, ya biya shi kuɗin har ya juya zai tafi, sai ya ce to ɗauki raƙumin kuma na baka. Manzo Allah ya fi kowa alheri duk duniya da lahira sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan hadisi Imam al-Bukhari zai zo ya maimaita mana shi wurare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 kenan. Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi so 21 duk da inda muka karanta, dan ka gane akwai fiqhu mai dimbin yawa a cikin hadisin. ina fata an gane wannan jama'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan duk yana daga cikin abubuwan da za su nusar su nuna maka ainihin cewa babu shakka addinin musulunci shine addinin da yafi kowanne ainihin wato alheri, kuma shine addinin da yafi kowanne ainihin kyautatawa, kuma shine addinin da koyaushe yana hada ka da Allah. Shine ka duba daga ina kake, daga tafiya ko aka ce to da ka zo ka wuce kai sallah nafila raka'a biyu tukuna, sannan sai kuma ka je wurin iyalanka, za kuma ka zo ka ji annabi ya hana turuki da daddare, ka zo ka fado wa iyalanka da daddare, mecece illar aka ce saboda kar ka firgita su, ko kuma kada wasu su yi amfani da wannan damar sun san ka saba dawo wa iyalanka da daddare, wata rana su je su kwankwasa musu su nuna cewa kai ne. Innama to sai su malamai suka da suka ce to yanzu zamani ne da zaka iya musu waya ga kanan tahowa, ko ka iya isowa da daddare, in an dubi waccan illar wallahu alam suka ce zaka iya. Za dai mu zo mu tattauna abubuwan insha Allah ta'ala. Kasantuwan lokaci ya kure, muna sanar da ku jama'a gobe in Allah ya so a magume za mu yi karatu na ainihin littafin Hiqba, wanda daga nan kuma za a rufe karatun sai bayan sallah. Idan an yi ruwa to sai kun ji sanarwa ta daga baya insha Allah ta'ala. In ku ba a yi ruwa ba to za a yi karatun insha Allah ta'ala. Da wannan muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Laccocin rana Asabar suna nan jama'a. Laccar rana Asabar karfe 2 din nan game da mantuwa za mu ci gaba da ita insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.